na farko kamar yadda na saba na bada bayani akan akwai kuskuren da muka yi na tsari na yadda za a gyara wannan matattun man fetur yanzu mun dauki salon da muna tabbatar cewa nan zuwa wata 18 ko in ya dade shekara biyu wannan matattun tasirin nan za a gyara su shine gallabar da muka samu akwai tsari kikkewa na samun kudade isassu da za a yi wannan gyaran a samu mutane da suka sarka wannan abun su yi wannan ayyukan kuma a karshe a zuwa fara aiwatar da wannan refinery na gudanar da shi ta yadda duk manya-manya kamfanin duniya suka bayar da muka saba muke yi ba karshe wannan matsalan mai namu na gwamnati za ta kaya kuma akwai abu ɗaya da dole a ne ko da wannan gidajen man suka wannan matasan suka aka gyara su ba za su iya ba da iya isassun man da ka sa za ka ishi ka sa ba misali da za su iya yi miliyan 18 kadai ko da an gama gyaran su amma kuma abin da muke bukata ka sa yana da fiye da gwazon miliyan 50 na lita na fetur ake bukata kaga dole ne sai an yi sabbin matatu a tabbatar cewa wanda masu har da shuni masu ɗan kasuwa da suke da niyyar yin gidajen matatu mai suma an taimake su an agaza musu a tabbatar cewa cikin yan gajeren lokaci wannan kasantar da isassun matatu man fetur domin kada sai da ba daina saiwa idan ba haka ba ko da muka gama gyara namu zai yi wuya a ce ba so mai daga kasashen waje ba kuma take-taken da muke yi shine mu ma mu yi namu sabbin kanana da kuma manya da muka gani kamar na Dangote da ake yi a karshe muna gani idan aka kammala wannan kasar na za ta samu isassun man fetur a cikin gida.
To ba iya cewa wannan ba abun kunya ba ne ga Najeriya da ke da karfin arziki na mai wanda kuma har sai an dinga ɗaukan albarkatun mai da take da shi ana kaiwa kasashen waje don tacewa sannan kuma a sake dawowa da shi Najeriya a sayar ma da 'yan ƙasa?
Ba za a ce abun kunya ba sai dai a ce an yi kuskure na shekara da shekaru tun da aka yi wannan matasun man fetur kada a manta cewa na ƙarshen ma shi shugaba Buhari bai ci yanzu shi mana wannan matasun daga bayan wannan an kasa yin kowanne gida matasun man fetur aka sanna idan ba a kara ba ba yadda za a yi ba za a ci gaba da kai su ƙasashen waje ba kuma abin da ya sa aka kasa yi wannan shekara da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan man fetur domin shi ɗan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na saida ina zan samu kuɗin kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum ko a sace wata tsira ke gare shi akwai rigingimu da suke tare da shi kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalan tallafi kaga da yake da an warware maganan tallafin za a ga mutane za su dawo kuma sun san cewa idan sun sa jari su kuɗin su za su fito na iya ka sai dai a ce abun kunya ba za a ce abun kunya ba because kai kuskure ne gyara shi ne abin da za a yi amma kuma inda so samu ne a ce wannan kasan nan za a rinka samu mai ba namu isassu don kanmu kaɗai ba har da makwabtanmu amma insha Allah take-taken da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan magana da ke.
To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba. Me za ku ce ma al'ummar Najeriya?
Gaskiya maganar shi ne halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da muka sa da 'yan Rasha ta nisa har mun kai ga yadda za su shigo gyaran refinery wari da na Kaduna su ma 'yan Saudiya shi ba mun kai shi iyaka inda za a iya ce nan ba da jimawa ba su ma wannan yarjejeniyar za su bayyana kasa a gan su ta inda za mu yi aikin haɗa hannu na gyaran refinery ko kuwa kafa sabon refinery da kuma samar da mai isassu mai a cikin kasa mu insha Allah ba wannan mun daina magana cewa za a yi kazarwa da sauransu za a gan su a kasa ba nan da jimawa ba.